المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نغوديا ga Allah madaukakin sarki da ya bamu yukan haduwa wannan darasin Ramadan Mubarak a yau muna ranar 6 ga watan Ramadan shekara 1447 da hijirar manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 23 ga watan 2026 lokacin insha Allah azhar 12:26 la asar karfe kudu sau da minti 17 insha magariba kuma karfe 6:17 ya kara minti ɗaya kenan
na'am
insha kuma karfe 7:27 alfijir karfe 5:16 fitowar rana karfe 6:26 yau bayanin mu insha Allah akan abin da ya shafi al-azkar ko al-dhikr
na'am
wato ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Shi dai ambaton Allah yana da matukar muhimmanci ga rayuwar musulmi, kuma abu ne wanda yake mai ɗaukaka ga mutum cikin addinin musulunci. Muhimmancin azkar yakan bayyana idan muka dubi nususun Alkur'ani mai girma da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da bayanai na magabata, sahabbai da kuma salafin umma. Wato idan aka lura da muhimmancin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sakaci ko karancin ambato daga mutane, zaka ga abun yakan bada tsoro. Shi yasa muka ce bari mu yi wannan bayani musamman a irin wannan lokaci na Ramadan, lokacin da ana son mutum ya ribance shi da wato ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Shi dai ambaton Allah subhanahu yana da ma'anoni masu yawa wanda insha Allah za mu ji ana daga ciki. Akwai kiyaye wani abu, wato mutum ya kiyaye abu a tunaninsa a ƙwaƙwalwarsa, wannan shi ma ana kiransa azzikr, wato ambato. Kuma ana ambaton abu da ambato harshe alisan, mutum ya ambaci abu a harshensa, kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wadhkur rabbaka, yana cewa dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya, wato ambaton wato rahmar ubangijinka dai wa bawansa zakariya. Wannan ambato ne na fada haka. Kuma ambato yana kasancewa ta fuskar wato yabo da kuma bayyana darajar abu, kamar yadda subhanahu yace wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tusalun, ai alquran ya zama dhikrun laka ma'ana sharaf daukaka. Kuma fa in Allah subhanahu qaf wal qur'ani dhikra, ma'ana qur'ani wato dhi sharaf ma abocin daukaka. Ana fadin dhikrun ga sallah, ya ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillah. Wasu malaman suka ce dhikrillah ana khutba ne, amma dhikrillah salah ita ma dhikru ne. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan mutum yayi bacci ga sallah ko ya manta, to ya sallace ta idan ya tuna da ita. Kuma sai annabi ya kafa hujjar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala aqimis salata li dhikri, kaga ambaton Allah ne ake nufi wato da sallah. Kuma addu'a ma ambato ne, mutum ya yi addu'a ya ce Allah ka bani kaza ko Allah ya kiyaye ni daga kaza. Kuma tasbihi ambato ne, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ko kuma karatun alqur'ani, dukkansu azkar ne. To anan zikr wanda muke so mu yi magana wato a harshen shari'a shine wato bawai ambaci ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, ya yi masa kirari da abin da ya dace da shi subhanahu, ga zatinsa, ga sunayensa, ga sifofinsa, da ayyukansa. Wannan yana kasancewa ne wato ta fuskar mutum ya yi addu'a ko ya yi karatun alqur'ani ko ya yi sallah ko ya zauna yana roƙon Allah, duk wannan suna shiga ciki. Abin da ake nufi da zikr, duk wannan yanayi da aka ambata, wato ana so ne mutum wato ya kiyaye kansa daga ghafala ga Allah subhanahu wa ta'ala, kar ya zama ya manta da Allah wajen furici, wajen ambato, da kuma tunawa da zatinsa subhanahu wa ta'ala, da tunawa cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka mutum zai ambaci Allah da harshensa, da zuciyarsa, da gabansa wajen aikata abubuwan da Allah ɗin yake so. kuma ambaton Allah yakan kasance mutum ya yanke alakarsa da duniya da abin da ke cikin ta ya rataye kansa wato ya rataye zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala wajen neman sanin sa da kuma yawan ambaton sa a harshe wannan kuma yawanci yana kasancewa idan mutum kamar ya shiga i'tikaf kaga ya yanke alaka da harkokin duniya ya fuskanci Allah subhanahu wataala wajen wato aiki na kwarai da zai samu yardan sa shi yasa malamai suke wato sa maganar ambaton Allah za su ce abu ne wanda yake gamamme ya shiga dukkan ayyuka na alkhairi da kuma ibadu wanda mutum zai samu kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala Sheikhul Islam Ahmad bin Taymiyyah rahimahullah yake cewa kullu man takallama bihi wato kullu ma takallama bihi lisan duk wani abin da harshe ya furci yayi magana sannan wa tasawwarahu alqalbu zuciya tasawwara shi tana tunani a ciki mimma yuqarribu ila Allah ta'ala da abin da yake kusantar da bawa ga Allah subhanahu wataala min ta'allumi ilmin wajen karantar da ilimi aw ta'alimihi ko kuma karatun ilimin ba karantarwa ba ka karanta ka koya shima ya shiga cikin wato ambaton Allah ka karanta kana neman kai koyi ilimi ambaton Allah ne ka karanta wajen karantar da mutane ilimi shima ambaton Allah ne subhanahu wataala sai kuma malam yana bayani akan haka yana cewa mimma yuqarribu ila Allah ta'ala bayan abin da yace yana kusantar da mutum ga Allah sai yace wa amrun bil ma'ruf umurni da aikata alkhairi wa nahyin 'anil munkar hani ga mummuna aiki fa huwa min dhikrillah shima ambaton Allah ne kana bayani kana misali bayani ga mutanen da ba sa sallah ka nuna musu ya jama'a ku yi sallah fa ku kula da sallah sallah fa wajibi ne ga yadda ake yin sallah wajen tsahara wajen alwala wajen rak'o'i wajen lokuta wannan bayanin shima dhikru ne ambaton Allah ne tunda kana kiran mutane zuwa fahimtar addinin Allah shine wajen umarni da aikata alkhairi ko hani ga abin da Allah ya hana sannan kuma yazo yayi bayani yace ولهذا من شغل بطلب العلم النافع بعد اداء الفرائض اكن متين idan ya shagaltu da ilimin mai amfani bayan farilla aw jalasa majlisan yatafaqahu aw yufaqihu fihi alfiqa ko ya zauna a majalisa yana koyon fiqhi yana karanta littafi ko ana koya masa ibadat ko shi ya zauna yake karantarwa cikin ayyuka na ibadat din alladhi sammahu Allah wa rasuluhu fiqan wannan da Allah da manzo suka ambace shi fahimtar addini shima aidan min afdali dhikri la yana daga cikin fiyayyen wato nau'uka na ambaton Allah kenan ambaton Allah yana bangare biyu akwai ambaton Allah na harshe akwai ambaton Allah na wato zuciya da gabbai ambaton Allah na harshe shine mutum ya ambaci Allah subhanahu wataala da sunayensa da sifofinsa ya yaba masa ko yayi addu'a yana kiran sunayen Allah Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Malik ko ya dinga tsarkaka Allah subhanahu yana subhanallah الحمد لله سبحان الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اكن انبتو a cikin zuciya ma'ana mutun wato yanke kansa daga duniya da abin da ke cikin ta ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala bi qalbihi wa qalbi da zuciyarsa da jikinsa yana tunani cikin ayoyin Allah da yayi yana tunani akan bayanin da Allah ya akan zatinsa da abubuwa masu ban mamaki na kudrar Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin mafi girman nau'uka na ambaton Allah hakan nan akwai wani nau'i kuma na ambaton Allah subhanahu wataala dukkan wata gaba da jikin gabban mutum ita ma tana da ambaton Allah da za ta yi da ya dace da ita wato harshe yana da ambaton Allah shine yayi wa Allah kirari yabo ko yayi addu'a ko yayi karanta Qur'ani zuciya yana da ambaton Allah shine tunanin bawa ga bayanin Allah subhanahu wataala cikin nusus ko bayani ga wato kudrarsa subhanahu wataala ko tunani a cikin sunayen Allah wato da yayi bayani ga sunansa kaza ka girman sunansa da girman sifofinsa da abu mamban mamaki cikin kudrarsa sannan mutum ya duba cikin hukunce-hukuncen Allah cikin umarni da ya bayar ko hanin da ya yi mana duk wannan yana daga cikin wato tunani cikin ambaton Allah subhanahu wataala da tunani cikin asrar din da Allah ya aje cikin halittunsa wajen wato tunawa da tsoronsa da kaunansa da kuma tunawa da azabobi da Allah ya bayani a cikin sunan Al-Qur'ani da sunna wa'annan duka suna kara mutum imani ya zama ambaton Allah gare shi in yana azaba ne ji tsoronsa in rahama ce ya ji kaunace ta wannan kuma wato zai kasance ne ambaton Allah tare da zuciya tana tunani cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Annan kuma akwai ambaton Allah na jiki na gabbai, kamar mutum ya tashi ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya cire zakka a dukiyarsa ko ya je jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah. Hannaye suna da zambaton Allah da zasu yi, shine mutum ya miƙa wa faƙirai da miskinai wajen abin da Allah ya bashi ko ya biya buƙatunsu, ko kuma ambaton Allah ta fuskar sa farin ciki a zukatan masu imani. Ambaton Allah yana nan na wato ido kuma ambaton Allahnsa shine kuka wajen tsoron Allah da kuma kiyaye kai daga abin da Allah ya ce kada a gani. Wannan shi ma nau'i ne na ambaton Allah. Ambaton Allah bayanin muhimmancinsa ya zo a cikin nususu na Alkur'ani mai girma, cewa ambaton Allah yana daga cikin aiki na alkhairi, kuma mafificin abin da ake kusantar Allah subhanahu wa ta'ala wajen samun yardansa da gafaransa jallar kudratu. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi bayanin falalan ambatonsa da kuma kwadaitarwa akan ambatonsa. Nusus na Alkur'ani ayoyi da yawa sun zo. Allah madaukakin na cewa wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Kaga Allah madaukakin ce kai tasbihi, kana mai godewa ubangijinka kafin rana ta fito, hakan nan kafin rana ta fadi, da wani lokaci ma na wato dare kai tasbihi wato a sassan atrafan nahari, sassan lokacin wato fitowar rana dab ko faduwanta dab. La'allaka tarda, don ka samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Kai za ka yarda da abin da za a baka, Allah kuma zai yarda da kai. Wala sufa yutika rabbuka fatarda. Amara Allah ta'ala fi hadhihi al-aya, Allah ya umarni cikin wannan aya bayanin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah yana mai tasbihi safe da maraice don ya samu yardansa, don ya samu nutsuwa cikin zuciya, don zuciyarsa ta fada budu wato daga cutarwa da mushrikai suke masa akan kiran da yake zuwa ga Allah. Don idan kana ambaton Allah, to wahala da dawainiya da za kake daukawa Allah zai kawo maka saukin sa. Hakan nan ambaton Allah yakan sa Allah ne ya ambaci bawa, kamar yadda Allah madaukake ce fadhkuruni adhkurkum, ku ambace ni nima in ambace ku, washkuruni ku gode min wala tadhkurun, kada ku kafirce min. Wannan nuni ne mai girma ga waɗanda suke ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, cewa Allah yana ambaton su. Allah yana gaya wa bayinsa, ku ambace ni da bin umurnina, da ansa kirana, da roƙona, da tambaya na abin da kuke so, ni kuma zan ambace ku ta wajen wato kiyaye ku da baku nasara da gyara halayenku duniya da lahira. Ba wai ka ambaci Allah kawai da baki firid bane, a za ka ambace shi cikin wato neman buƙatanka, za ka ambace shi wajen masa yabo da kirari da lafuzan da suka dace da shi subhanahu wa ta'ala. To Allah ya ambace ka cikin mala'iku, kamar yadda yake man zakara ni fi mala'in da kasuhu fi mala'in khairin minhum. Kuma ambaton Allah yakan sa mutum ya samu natsuwa a zuciyarsa. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, duk wani abin da yake bata maka rai kullu zaka ji kunci a ranka, zaka ji ranka a bace, ka rasa me ya same ka. To zaka duba, in ka dubi janibin ambaton Allah zaka ga yayi karanci. Amma idan kana yawan istighfari, kana yawan hailala, kana yawan salatin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma kana wato tare da kana yi din hankalinka na wajen, ba wai kana cewa kana ambaton Allah bane kai kana wani lissafin ka tunaninka ya je wani wuri, ba haka ba. Kana tunanin abin da kake faɗa, kana mayar da hankali gare shi, wannan shine zai tasiri a zuciyarka, ka samu natsuwa, ka samu wato fadin kirji, fadin zuciya, ta yadda wato damuwa da wahalhalu duk zaka iya daukar su. Allah madaukaki ya bayyana a wannan ayan cewa ambaton Allah sababi ne mai girma na samun natsuwa. In mutum ya samu natsuwa ai ya gama, amma duk abin da kake in ba natsuwa ba zai kyawo ba. Wanda yake mai gafala ga ambaton Allah zaka ga kullun yana cikin wato hayaniya da tashin hankali, ba ya da kwanciyar hankali. Da yawa mutane suna neman tunanin wato suna neman natsuwa cikin rayuwarsu. Wani sai ya sha magani zai kwanta, wani abu ne zai sa shi wato sai ya shagaltu da wani abu, sannan ya shagaltar da kansa da tunaninsa, sannan ya samu kwanciya. Amma wannan duka yana faruwa ne idan aka yi gafala ga sunan Allah da ambatonsa. Da wuya ka ga mutumin da yana kiyaye dokokin Allah, yana sallah akan lokaci, yana da lokaci na kurdin karatun Alkur'ani da addu'o'i na manzo sallallahu alaihi wasallam, da wuya a ce kullun hankalinsa a tashe bai samun natsuwa. Ko masallaci kai alwala ka shiga ka zauna, wato zaka samu natsuwa tana ta fara zuwa maka, balle kuma kana daukan Qur'ani kana karantawa. ba kana karantawa yanzu ka bude Qur'ani kana karantawa kana jira ka ji kana so ka tashi ba haka bane ka dauki Qur'ani littafin Allah ne ya saukar da shi gare mu kuma karatun Qur'ani akwai lada akwai hukunci hukunci na Allah musamman a ce kana jin laratin Qur'ani ya fi tasiri a gare ka fiye da in baka ji da zama kana tadabburi kana karatu kana tadabburi kana lura da abin da Allah yake faɗa to hankalinka na nan ba za ka san yaushe nutsuwar ta zo maka ba amma in ka ce bari in karanta izu daya in samu nutsuwa in tashi to la Allah ka za ka samu nutsuwan amma ba kamar ya zaman to ɗabi'ar ka ne kana ta karantawa ba kana karanta don ka samu lada kana karantawa don ka bi umarnin Allah kana karantawa kana ganin girman Alkur'ani magana ne daga Allah subhanahu wataala to wa'annan za ka samu nutsuwa samu mutumin da zai ce bari ya samu nutsuwa wani yana ganin nutsuwa cikin cin abubuwa masu daɗi ne ko kuma sai yana ganin nutsuwa cikin zama a gida mai kyawu wani beni mai fulawoyi mai itatuwa ko kuma manyan motoci na alfahari a jere ya fita a kujeransu ya zauna yana kallo wasu kuma sun dauka mutum ya jera dabbobi da wakai ne ko tsawisai ne ko dog ne wannan agwagon nan wannan masu tsawon nan ko kuma raguna ne mutum ya jera kawai ya zauna yana kallon su suna cine natsuwa eh wannan afraf ne na kawo maka natsuwa din wani din idan kana cikin wasu shangulola in kana ganin su zaka dan samu nau'i na natsuwa amma fa idan baka hada da ambaton Allah na gaske ba to wannan ba za ka kawo maka natsuwa ba saboda haka idan mutum yace ya bar ambaton Allah kuma yana samu natsuwa gaskiya yana wahalar da kansa ne domin Allah madaukake ce wa man arada an dhikri فإن له معيشة ضنكا دوون دي جو يكبايا واتو يكاود دكنسا غبرن أمبتونا معنا غبرن أبين دي نسوكر يدد قرآني يميك ويا يكي يدوكر الله إن يتوانا بيما سبا فالله يتفى إن له معيشة ضنكا شينا دلا يواون ديك ما يكونشي سنة ونحشره يوم القيامة أعمى سنتاسين قيامة ذا متادشي ينا مكاهو حرزي تنبايا قال رب لما هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ya Allah me yasa ka tada ni makaho alhali ina kallo ina gani a duniya Allah zai ce da shi kazalik haka ne gaskiyanka kana gani a duniya yau kuma ka zama makaho amma dalili shine atatka ayatuna ayoyi na sun zo maka an karantar da kai an yi maka wa'azi an fassara da yarenka kazadin nan shine addini kazadin nan babu kyawu kazadin nan shirka ne wannan shine tauhidi wannan ita ce bid'a wannan ita ce sunna duk an karantar da kai amma me zai faru fa na ta ita kai ma ka manta da ita ka kyale ta hakan nan yadda kai haka zalika al-yawm tunsa hakan nan kai ma za a manta da kai a cikin wannan azaba Allah bai tsaya anan ba sai ce wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi hakan nan zamu saka duk wanda wato zamu saka duk wani wanda yake barna cikin lokacin sa barna cikin abin da Allah ya sa shi wa lam yu'min bi ayati rabbihi bai imani da ayoyin ubangijin sa Allah ba to shi ma haka za a saka masa karka ji cewa wa man arada an dhikri ai ba sunanka bane to duk wanda yake juya baya ga umarnin Allah da ayoyin Allah da hannunsa to shi ma zai samu irin wannan kunci na rayuwa to zaka ga mutum da yawa mutane gashi Allah ya ba su dukiya amma ba sa yin bacci sai sun sha kwayoyi na sa bacci kafin su yi bacci to me yasa babu tunanin cikin ayoyin Allah babu yawan ambaton Allah amma kana da yawan ambaton Allah wani lokacin ma azkar na bacci ma baka kara sabon bacci zai dauke ka zaka samu baccinka mai lafiya ka tashi kuma hankalinka kwance komin karancin bacci da ka samu zaka yi akwai natsuwa saboda Allah ya sa albarka dalilin ka shagaltu da addinin ka shagaltu da ibadan da kake yi ka shagaltu da azkar saboda haka sai kaga Allah zai dauke maka ruba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da Fatima radiyallahu anha ita tazo ta nemi aiki ya gida yayi mata yawa tana neman annabi ya bata bawa ko ri khadimi da zai mata ya ta aiki ko khadima da za ta taya ta aikin gida annabi yace nuna mata abin da yafi wannan yace ka dinga yin tasbihi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 34 yace ya isar mata da taje tana yi sai gashi taji aibin yayi mata sauki har yau idan mutum yake yi wannan azkar din duk wani hayaniya na dawainiya ka kwanta ka kasa tashi kana jujuya kana wane ne Allah zai dauke maka kana tashi daga baje sai ka mafa ga annama na chatami ne kalma ka zama ka samu wasai hakan nan to ambaton Allah shike ka haka saboda haka duk mutumin da ya juya baya gaban ambaton Allah to fa dukiya ba za ta yi amfani ba yale da suka kewaye ka ba za su yi amfani ba kayan alatu da kake gani a idanka ba su yi amfani ba don ka bar hanyar da nutsuwa za ta zo maka saboda haka ya kai dan adam idan har kana so ka samu raha kana so ka samu hutu kana so zuciyarka ta zama tana cikin yalwa, kana so al'amuranka su miƙe, to wajibi shine wato ka tashi daga wannan bacci mai nauyi da kake yi, ka tuba daga wannan gafala da kake yi, ka gaggauta zuwa ga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, wato don wannan baka da wani natsuwa da zai zo maka sai a dalilin wannan din. In kana so ka samu rayuwarka ta yi daɗi, zuciyarka ta samu natsuwa, to ka koma ga ambaton Allah, ka yi riko ga ambaton Allah, zaka ga daga wato canji a cikin rayuwarka. Muhimmancin wato ambaton Allah kamar yadda muka ji suna nan a cikin dau'in wato ayoyin Alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Za mu ambaci hadisi guda sai mu tsaya. Hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abi Darda radiyallahu anhu, yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace, shin in baku labari mana game da aikin ku mafi kyawu a cikin ayyukan ku, bi khairi amalikum, a cikin aikin ku mafi kyawu, wa askaha inda malikikum, wanda yafi tsarkakuwa a wajen wato mamallakin ku shine Allah, wa arfa'iha fi darajatikum, kuma yafi wato yafi daukaka darajojin ku, wa khairin lakum, shi yafi alkhair a gare ku, min infaqi adh-dhahabi wal warq, wajen ciyar da zinari da azurfa ma wannan yafi alkhairi, wa khairin lakum, yafi muku alkhairi, min an talqaw aduwakum fayatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, kuma yafi alkhairi akan ku gamu da abokan gaba, su sare wuyan ku ku sare wuyan su. Qalu bala ya rasulullah, ka gaya mana, suka ce wato dai suka ji wannan bayani, wannan abin yafi wa'innan duka, ka gaya mana ya rasulullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, dhikrullahi ta'ala, ambaton Allah madaukaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ambaton Allah, yana da ya wato yana da falala akan wato sauran ibadu da sadaka da jihadi wajen daukaka addinin Allah. Wannan hadisin kadan in muka rike ya isa ya nuna mana muhimmanci da falala na ambaton Allah subhana. Kuma ambaton Allah ba sai kai alwala ba, ba sai ka fuskanci alkibla ba, kana tafiya ma zaka dinga yin tasbihinka, kana zaune zaka yi kai tasbihinka, kana kwance zaka yi kai tasbihinka, ka shiga cikin bayin Allah, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Bayin Allah na kwarai su ne wanda suke ambaton Allah, wato a tsaye a zaune a kwance, ma'ana a tsaye in kai sana'ar ka tsaye ta tsayuwa ce, in kai kana halin tafiya ne, misali malamai magabata suna da wuridin da suke yi, sun dauka wa kansu wani adadin azkar, wani adadin ayoyi da zai karanta yayin da ya tashi daga gida zuwa masallaci, daga masallaci zuwa kasuwa, daga nan zuwa nan, ba ana tafiya bane gum baki a rufe kamar tinkiya, a'a suna tafiya suna ambaton Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mun sha bayanin maganganun da wasu daga malamai suke faɗa na cewa mutum yayi kokari ya cika lokacin jiran abu da ambaton Allah, imla faradal intizari bi dhikrillah, wannan gibi ne jira, kana asibiti ne kana jiran likita ya ganka, akwai mutane a gabanka ko zaka zauna minti 10, 15, 20, wani ma minti 30, to a cikin wannan zaman in kana karanta Qur'ani aya nawa zaka karanta, in kana tasbihi nawa zaka yi, in kana salati nawa zaka yi, mai yiwa abinda kaje jira din kaje neman dalilin wannan azkar da kake yi din kana jira, Allah zai ce bawa na yana ambato na yazo yana jira bukatarsa, bari in saukaka masa bukatar, kana shiga wajen sai kaga Allah ya kawo maka sauki. In ka je wajen makanike ne kana jira ai maka gyara, kana zaune nan karka yi gum ko ka bude waya, yau matsalar WhatsApp ko Facebook ya dame mu, duk inda kake kowa in ku goma kuna zaune ba wanda yake magana da wani sai dai cikin waya, to a ambaci Allah a wannan jiran, sai ga motarka in kana tsoron wata matsala babba ce sai Allah mai da matsalar tana da sauki, in ma matsalar babba ce sai kaga taimakon Allah na saukin ka samu kai gyara, in kana traffic light kana jira jiran a baka dama, ko sakan 30 ne, subhanallah subhanallah subhanallah, aqalla a sakan 30 zaka yi tasbihi 15, tasbihin nan annabi yace guda daya subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah tamla'an ko aw tamla ma baina as-sama'i wal ard, in kana subhanallah walhamdulillah kadai da ka fada zai zawi zai cika tsakanin sama da kasa wajen lada, da kake tsammani in kai 50 in kai 100 amma ba kai ba ma kanka ka ragewa, Allah ya datar da mu da shigar manzo sallallahu alaihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Masu ra'ayi shirin Ramadan mu ba ne ji da za ku kuma ku tambaya abubuwan da mu ne su ka ta cikin biyu ko kuma tara ta cikin bakwai da tara. Akwai su ka tara ta cikin uku shiga ta kwaya bakwai bakwai tara. Mala akwai tambaya daya ne cikin karanta malam. Wannan kan ce assalamu alaikum malam. Ya kwatsa ne duk da ciwon mantuwa
yanzu azumi ya gagara shin cewa za a yi in kuma cewa za a yi sai ta tafi ne ya tafi ne dan yan dan yan
ciwon mantuwa ya hana ta azumi kuma
to wata sai an tuna mata ko kuma sai dai in ba ta nafa azumi ta kare ba zai yi
eh to in dai mantuwa ne ko da ke ba gama karanta tambayar naka ba amma in dai mantuwa ne ta manta tana da azumi to ciwo ne ya same ta na mantuwa ko to lokacin sahur sai ta da ita muna azumin ki ta cike sahur da tashi ta yi sahur shikenan ta kame in za ta ci wani abu zai a kina da azumi in ta manta kenan lokacin buɗa baki ai bata sani ba sai ce lokaci yayi zo ki ci abinci ya fara in kuma a mantuwan ba mutum ne ta je ta sha wani abu bai kare azumin ta ba
na'am malam
ciwo ne
na malam
ina shi ne
wanda ta aka ta sha abin azumin ta an ta riga ta sha abin nan wata azumi da nake da
malam eh in dai mantuwan ne azumin ta na ciwo ne Allah ba zai dora mutum abin ya fi abin da ya fi karfin ciwo kuma hadisi gashi nan man nasiya fa akala aw shariba wa sa'i in mutum ya manta ya ce aw ya manta ya sha ya manta cewa yana da azumi annabi ta wallahi kin maso mahu ya ci gaba da azumi
na'am
to wannan wanda haka yayi sakaci shine ko za a ce ya rama amma wannan ciwo ne
kace ciwo ne wannan ciwo ne kamar
na mantuwa lokacin da sai a kar a kyale ta kamar sauran mutane a dan sa masa ido amma in da gaske ne ta manta don mutumin da kace yana da ciwo mantuwa zai manta da kanshi ma wani lokaci
na'am
ko kuwa
na'am
to wannan shine abin sai ayi addu'a kuma a nemi magani
na'am alhamdulillah السلام عليكم بسم الله بسم الله
هذا انا بقى
لا زي هذا لو الحمد لله ني تمبين كا
انا بتانا شي ده ما ما ده يو كنت من ده انا اجين انا يوم جمعه كان انا سكلت في مال ده هو ده يوم بتشا كاي
نني نينا ديوم
انا يوم بتشا كمان انا كان سكين
اه
كمان انا ده هو
So,
Malam, ni kuma da.
Na'am.
Hello?
Ina jin ka.
Malam, ni yau kun ci wanda yana sanna masallaci ku ci kuma ke sanna a waje. A baran da zai sai sanna cikin masallaci kuma bai cika ba.
So.
Ba ta ji da bayan ba ce kuma da Allah ya kula da mutunci.
Amin mani. Masha Allah.
Ariyar.
Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Bismillah.
Yo, ai ka fara.
Lafiya kalau.
Wata tambaya da ita ce. Salatul rakatul fajr. Shin a bayyane da ke ka? Ko a
kuma ce? Okay. Okay. Ai, ne ba ni ka ce eh amma. Ne tambayan ko?
Ya.
Kine tambayan ko?
Eh.
To kada taurara. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bismillah.
Mane na kwana.
Marhaba lafiya.
Alhamdulillah. Bismillah.
Kaina. Saban roba ya wura to ya ni roto ya ni kara ambe ni ambe kada rumoda ko.
Ngula ala sambil asli. Amin. Allah rakul. Amin. Amin. Allah rakul.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bismillah.
Ina wana malu.
Okay.
Malu ina bukatar addu'a ba ni da lafiya.
Wallahi baki lafiya.
Allah ya saka da alheri.
Amin.
Assalamu
alaikum.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Bismillah.
Amin.
Allah ya rahmi.
Mashallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lambobin namu ne 0903-368-2779. Kuma 0808-9-7-7-2-9. Salamu alaikum.
Mai tambayar mu na farko da suke tambaya ko akan mutumin da yana da azumi yana kallon fina-finai ko? Wato wannan yana rage ladansa domin kallon fina-finai ba aikin bin Allah ba ne. Kuma abin kallon ya kai ga haramun gaskiya yana rubuta ladan azumin sama gaba daya. Amma in ma ba abin da yake haramun ba ne ana son mutum ya kalli abin da zai karo. Kuma saurari wa'azi ko karantarwa ko wani darasi ko kana koyon sana'a ne kana duba yadda ake yi kai wannan yana da kyau amma in ba wannan ba kawai ana film na ƙarya ka sa ido kana ta kallo wannan ba ta lokacinka ne kuma kana rage ladan ibaranka kuma yace ko mutum yana bacci gara bacci din mutum yana bacci in dai ba kasala bane na yasa yana bacci yana bacci yana cikin ibada mun azumi amma idan ya zama baya iya yin aikin komai kawai don kawai kana azumi ka wanta kana bacci wannan kuma ba daidai bane ya zama akwai ragunci mai azumi azumi ba lokacin bacci bane lokacin sana'anka ne cin abincinka yadda ba azumi kake yin aikin ka ka da azumi ma kai aikin ka in ya so saboda azumin mai yuwa zai dan gajiyar da kai karfin kai ragu sai ka dan rage abubuwan da kake na aikin ka samu lokaci kai dan bacci ka huta wannan daidai ne amma mutum ya dauka kawai kullun tun da azumi ne shi bacci zai dinga yadda safi har zuwa azhar yana bacci ya tashi ya azhar kuma ya kwanta yana bacci har la'asar ya tashi sai karfe 5:30 sannan zai farka ko yanzu kuma ya tashi kuma ya rayar da daren ba kuma da sallah da ibada ba to wannan ba ta lokaci ne sai mai tambaya akan sallah a wajen masallaci alhali masallaci akwai wuri wannan ba daidai bane yana daga cikin shiga sallah a cika sahu wannan tasbihatu suhufi min tamami salah inji annabi alaihi salatu wassalam lalle ne mutane su cika masallaci wasu malamu suka ce baka da sallah idan har kai sallah a wajen masallaci alhali akwai waje a masallaci yanzu kai baka yi sallah a gidanka ba kuma baka yi sallah a cikin masallaci ba kaga kai sallah a tsakiya ne saboda haka idan har akwai waje a masallaci lalle ne a cika in masallacin ya cika ma ba wani gefe za ku yi ba a ku yi sahun a jikin masallacin tsawon ko ta bayan masallacin ko dama da hagun masallacin ya zama dai sahun masallacin gashi a cike kuma sauran mutane suna jikin masallacin su ma da ba don masallacin ya cika ba za su shiga ciki wannan shi ne daidai amma don a ce kai ga nan tsallaken kwalta kana jin sauti wacce a baya yana jin sauti kun yi wannan zango wannan zango wannan zango kuma ga masallaci akwai wuri nan ba daidai ba
kamar ina ku wanda suke zuwa masallaci ne suke kwana yara ba yara sun tafi suke sun fada waje gaba daya su ba zo da wuri ba amma
yara wannan yara in dai suna da hankali sun hankalci sallah yaron da ya kai shekara 10 ya hankalci sallah to in har yaro ya zo ya shiga to a bar su a cikin sahu da suka shiga sai dai sahun bayan imam sahun gaba wajen bayan imam to wannan ba sa ma dattawa masu hankali kuma sana yali ne minkum ulul ahlami wan nuha haka annabi alaihi salatu wassalam wanda za su ya baya masu hankali masana su za su tsaya ko imam ya tuntube su gyara masa amma yaro in ya riga zuwa a tada shi a wurin wannan ba a yi masa adalci ba amma shi ne ya girmama na babban ya ce baba ka shigo nan shikenan sai ya baka sai ka shiga wannan shi ne
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
bismillah alhamdulillah malam bismillah
yawa malam tambaya na sala akan game da inda mata suke tambaya akan lokacin su to na ji malam kai bayani akan cewa wata ta yi tambaya ta ce cewa ta yi kwanaki 14 tana hijja kuma jinin da ya yi abin nan ba to ya zama cuta ne ko daga wannan ranar zuwa 15 kamar mai la'adari ya yi magana an zai cika ya zama 15 zai sauran kwanakin mu ma da ikoya ni ne da ke so a yi bayani
haka ne barakallah magana abin da ya shafi haila nace da muka tashi rannan nayi magana wanda yake ba mun tashi nayi magana nace ba za mu dinga sa maganan haila tsakankanin karatu ba kamar duk maza ma suna haila mata ma kowa yana haila haka nace za mu samu lokaci mu yi bayani wato gamsashe insha Allah ko ma mu dakatar da darasin bayanin da muke kafin mu abuje layi ko mu dakatar da wannan gaba ɗaya mu yi magana akan haila yaushe ne zai zama cuta yaushe ne ba cuta ba mu yi bayanin da duk wanda zai yi tambaya bayan bayanin sai mu rifare nashi zuwa ga nemi inda muka yi bayanin nan ka samu kasir ko menene ka saurara amma kullun wannan ta yi tambaya wannan ta yi tambaya kullun a dinga tahalluli wasu ma matan yanayin maganar su ma wannan kadiya ba abu ne wanda za a dinga tadawulin sa a cikin kowace magana ba mas'ala ce ta ilimi dole ayi bayani to amma ya zama akwai tsari yadda ya kamata ayi bayani maganar malam mai ahlari ɗaya ne daga cikin maganganun malamai masu yawa saboda haka ba za mu ce shine kadai doka da za mu tsaya akai ba amma kai hakuri insha Allah idan lokacin da za mu zo mu yi bayani ya zo za mu yi magana yaushe ne jinin haila zai zama cuta yaushe ne ba cuta ba wannan shine wancan na mai ahalari din idan kwanakin da take din bai wuce 15 ba za ta kara kwana har ya je 15 daga nan ya zama jinin cuta
na mu alaikum salam bismillah Allah jinka
ya kwana kwanta lafiya
lafiya tsara ujula
Allah ya yi aika ina ma na fata
sai barakallah
malam mai ka mu ce ba na san ga bukata to Allah ya ba ta
lafiya amin amin Allah ya ba ta lafiya kuma Allah ya ba ku
san tauni ya ta kara kwana
amin amin malamin kiyaye kashi ne ya wutar magana yake mala Allah ya ibada ya shi ya yana wannan gashin yake mala mutunci
ni dai ga mutum ya yi son ya ibada zan ce kan no ko wani abu sai don wannan lafazin ba laf magabata ba su san da ita ba
na mala
law kana khairan la sabaquna ilai duk wanda yana kokarin ya san ina addinin sa yake in wani abu ya zo ya kamata ya duba magabata suna ko ba sa ya ibada shin wani ibada ne kai wanda yayi yawa har zaka tambaye mutum ya ibada yanzu a lokutan da muke da sunnan lokaci muna da awa 24 a awa 24 din nan shin abin da kake da sunan ibada ya kai ma awa daya sallan ka sa asbahi azhar la azhar magriba shari salloli biyar nan kowanne ba ka bashi minti 10 cikakke ba to ka zo na kai tilawan qur'ani izo nawa kake yi kullum salatin annabi nawa kake yi istighfari nawa kake yi wane ne in ma kai wa'annan duka din shin ka san ko an karba ko ba a karba ba ibada ai wanda an karba su ne ita ce ibada sannan magabata zaka ga a cikin bayin Allah akwai wanda kullun zai sauke qur'ani duk kwana uku zai sauke qur'ani akwai wanda zai karanta ayatul kursi nan 1000 salatin annabi zai 1000 ko fiye da haka haka istighfari haka sauran azka kullun ka ganshi azkar yake wani kullun sadaka yake wani kullun ga sunan masu ibadu suna nan Allah ya san su da su su kansu ba su ji cewa suna ibadan da in an zo a tambaye su ya ibada ba amma mu yanzu kawai ni da wannan kalma ba kuwa ce da ba ma ji kwata kwata tukun sai na zo na fara ji kamar yanzu shekaru kusan 10 haka sai na fara je a aikin haji ko umra in ka tafi kuna can ne a Saudiya da yake ka je ne kai ibada dama mai wanda yaje umra ko haji tawafi safa da marwa arafa muzdalifa wai ba ka je ne kai shagalin ka ko neman duniya ba to anan ne ake cewa juna ya ibada ina ji sun fara fada da ba a fada an zo ana fara fada sai to ko don ana nan ne ake fada har ina magana anan din mun dawo zan ce to a dan yanzu ban fara cewa mutane ya ibada sai gashi yanzu ya zo ya bazo a cikin mu kowa zai cewa mutum ya ibada ya ibada to amma ka tsaya ka gani bawan Allah kai wakan ka adalci shin kai din ka yi ibadan da har za a tambaye ka ya ibada me kai wanda Allah ya yarda magabata fa duk ibadan su daga cikin sahabbai ne ina jin yake cewa da na san Allah ya yarda da sujada na guda daya da dai murna ni aka ce me yasa yace Allah yace inna ma taqabbalu Allah min al-muttaqin Allah yana karban ibada ne daga wanda yake tsoron sa to ni ban san an karba ba ba wai ni ina nuna ina tsoron Allah ba a Allah din ya yarda da abin da nake cewa tsoron sa din ya yarda da abin da nake ibada yaddan ne fa ba yi din ba
na'am
saboda haka ni ba zan faɗa ba in ka ga mun ma Na ji na binka ce to alhamdulillah.
Na malam.
Baka ba sai in ka maka wata magana da zan manta zaka ji kamar ban ji ba. Alhali na ji tukunna kauce.
Na malam.
Nan shine. Wannan kuma yana tambayar rakatul fajri din nan ana bayyana karatu ko ana asirtawa. Rakatul fajri ana boye karatu. Sai sama Aisha radiyallahu anha take cewa a rakatul fajri wato yadda annabi yake takaitawa har tana cewa anya ya karanta fatiha ma kuwa. To kaga da yana bayyana karatu ba ta yi wannan tambayan ga kanta ba. Saboda haka ana karatu a rakatul fajri a boye. Sai yasa don wannan hadisi na Aisha ne malamai a nan malikiya suna cewa fatiha kare yake karanta. Wasu kuma suka ce a fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a farko, fatiha da kul wallahu a raka'a ta biyu, don hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu. Na'am. Mun gama. Akwai wani?
Sai ma jirin kiran insha Allah.
Bayan a buge ni?
4-7-7-9-1-9. Kuma 0-3-3-6-8-2-7-7-9-9-9.
Ya to ina ga yana da kyau
insha Allah sai kira dai shi da shi kuma ko ka fara tsini ni hu tara tsini ko kai ni tara tara kuli tara tsini ko ku shi da takwas daya biyu bakwai bakwai tara kuma ka tsini ko kuma ka karanta ka
na
kiran ta yau duk yana yau kuma san ba ya ko ya kuma
ko mota la neto insha Allah
ya assalamu alaikum assalamu alaikum ko kara tsiri ko shi da takwas daya biyu bakwai bakwai tara ko shi ko takwas tsiri biyu hudu tara tsiri bakwai biyu daya tara dan kare da kake alamar ina ne line namu akwai dan matsala wannan ko zamu yi addu'a
an ba kare tambaya
an ba dai da karon kallon
in tambaya
mutum
ba ya yi ta kamba ba ga masu na fara jiya su mara alsa. To akwai wani
alwala
in kai alsa kana da tukwici ko kira ne ya alsa
ya
bada da tukwici. Akwai alwala akwai alwalan da abu ɗaya ne yake karya shi. Wani irin alwala ne?
Abu ɗaya ne
karya alwalan A in ka je bayan gida bai karye ba, ka yi bawali bai karye ba, ka yi bacci bai karye ba.
Alwalan kwanciya karo makalla.
Alwalan?
Kwanciya.
Murya alwalan
kwanciya.
Alwalan bacci?
Za ka zo bacci ma ne.
Eh
baka da kai wallahi kenan ba
eh
kenai take bace ka tashi
ba ka samu ba
baka da kai to ga wani ko da yawa da ansa assalamu alaikum na
ne to me me ne to wurin asa gar wani ya shigo ya ce
to wala wani asa annabi mun ji
alwalan mai janaba
na'am malam akai
ita idan yana da janaba Annabi alayhi salatu wassalam ya ce in yana so ya yi bacci ya yi wanka ya yi alwala ko?
Na'am malam.
To wannan alwalar in ka yi ta ba ta karye ba don ka sake zuwa ka shiga bayan gida ba ta karye ba sake tarewa da iyali shi ke karya alwala.
Na'am.
In ka sake tarewa to za ka kwanta sai ka yi alwala.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kuma kai ne karshe insha Allah. Assalamu alaikum.
Shi din ma bai shiga ba.
Yawa ta rokata.
Yan uwa suna buƙatar addu'a anan mun samu mutane wajen hudu suna bukatar addu'a daga mai mara lafiya daga mai neman gyaruwan tsa daga wanda yake neman ya tuma ba lafiya da sauransu ina roƙon Allah ya biya mana bukatunmu da mu da su da ma wanda bai tura tambaya ba
amin
a duk inda yake muna roƙon Allah ya sare mana
amin
a cikin wannan wata mai albarka
amin
tuna ban mu muna roƙon Allah ya gafarta mana
amin
kuncin rayuwa Allah ya yaye mana
amin
abinda Allah ya bamu muna roƙon Allah ya sa mata albarka
amin
na ƴaƴa ko dukiya ko gida ko abin hawa
amin
ko lafiyan jiki ko ilimi ya Allah duk abinda ka bamu an muna roƙon ka Allah ka sa musu albarka
amin
Allah ka kare mu daga fitintunu na ƙarshen zamani
amin
ya Allah ka kiyaye ƴaƴanmu daga ababen maye
amin
ya Allah ka kiyaye ƴaƴanmu daga abokan banza
amin
ya Allah duk wanda yake son mu da alkhairi a ko ina Allah ka nuna masa alkhairi
amin
masoya ko yara ko manya ya Allah ka san su Allah ka nuna musu alkhairi a inda suke.
Amin.
Makiyimu a ko'ina Allah ka kare mu daga sharransa.
Amin.
Wanda kuma yake tunkara mu da sharri Allah ka mayar masa da sharransa.
Amin.
Mai sihiri ne, mai tsafi ne, mai maita ne duk wanda ya tunkare mu da wani sharri.
Amin.
Ya Allah muna roƙon ka mayar masa da kayansa daidai da yadda ya dauka.
Amin.
Allah iyayenmu da malamanmu Allah ka gafarta musu.
Amin.
Allah ka kyautata makwancinmu, Allah ka kyautata ƙarshenmu ya rabbal alamin.
Amin.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء يا رب العالمين
امين
اللهم اصلح احوال الشباب يا رب العالمين نسالك اللهم ان تنزل الامن والامان والاستقرار في بلادنا
امين
اللهم اختر لبلادنا من يكون خيرا لديننا ودنيانا يا رب العالمين
امين
ولا تقبل منا انك انت السميع العليم
امين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين